sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren biyo a shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. An saka sabbin matakan yaki da cutar coronavirus a kasashen nahiyar Turai da dama bayan da aka sake samun wani sabon barkewar cutar. Kusan kashi daya cikin uku na al'ummar kasar Faransa na kulle a gida bayan da hukumomi suka ayyana sabbin matakan kulle a ranar Juma'a a birnin Paris da wasu yankunan arewaci da kudancin kasar. A kasar Poland wacce take ganin adadi mafi yawa na masu kamuwa da cutar a rana guda, wanda rabon da daga irin satin bayan watan Nuwamba, an saka sabbin matakai na kulle, inda duk shagunan da ba sa sayar da kaya masu muhimmanci aka tilasta musu rufewa har na tsawon mako uku. A birnin Kiev na kasar Ukraine, hukumomi sun sa an rufe dukkan shaguna illa na masu sayar da kaya masarufi. Jami'an tsaro a Myanmar sun farwa masu zanga-zangar adawa da gwamnati a sassan kasar, yayin da kasashen duniya ke ci gaba da yin Allah wadai da yadda ake amfani da karfin da ya wuce kima wajen dakile zanga-zangar, wacce ta samo asali tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. An ga masu boran suna arcewa yayin da ake harba musu hayaki mai sa kwalla da harsashen gaske, kamar yadda kafafen yaɗa labaran duniya da na cikin gida suka rawaito. Rotanni sun kuma ce an harbe wani mai gadi har lahira, sannan an jiwa wasu mutane biyu munanan raunuka a birnin da ake kira Mogok. A Yangon ma an ci gaba da yin zanga-zangar nuna adawa da gwamnatin a ƙarshen makon nan. 'Yan sanda a babban birnin Thailand sun yi amfani da ruwan zafi da haki mai sa kwalla da kuma harsashen roba wajen tarwatsa masu gangamin goyon bayan tsarin demokuraɗiyya, waɗanda suke neman a saki masu fafutukar da aka tsare da kuma samar da sauyi a kundin tsarin mulki da masarautar ƙasar. Wannan gangami wanda aka yi shi a fadar Grand Palace da ke birnin Bangkok, cigaban wani bore ne da ɗalibai suka soma wanda ya faru a shekarar da ta gabata. Matakin kuma ya firgita hukumar masarautar ƙasar, wacce ke adawa da samar da waɗannan sauye-sauye musamman ma kan abin da ya shafi yi wa masarautar garin Bawul. A baya, jagororin wannan gangami sun ce sun tsara gudanar da zanga-zangar ce wacce za a kera jiragen sama na takarda domin a cilla su cikin fadar a matsayin sako ga hukumomin ƙasar. Masu boran waɗanda adadinsu ya kai kusan mutum 1,000 sun yi nasarar kutsa kai cikin wani shinge da aka yi da kwantenoni don kare fadar. Da farko, 'yan sanda sun yi wa masu zanga-zangar gargaɗi, inda daga bisani suka buɗe musu ruwan zafi da harsashen roba. Hakan ya ba su nasarar kora masu boran, amma an ci gaba da ɗauki ba daɗi a wasu wurare har zuwa karfe 10 da ranar Asabar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Game yadda karin da Saudiya ke jagoranta ta ce ta kai wasu hare-haren sama a Yemen a wani mataki na taimakawa dakarun da ke goyon bayan gwamnatin kasar wajen mai da martani kan wani yunkurin kai hari akan birnin Marib, a cewar kamfanin dillancin labaran Saudiya. Hare-haren saman na zuwa ne kwana guda bayan wani harin jirgi mara matuki da 'yan tawayen Houthi suka ɗauki alhakin kaiwa, wanda ya haddasa tashin gobara a wata matatar mai a birnin Riyadh. Amma hukumomin Saudiya sun ce an shawo kan wutar. Kamfanin dillancin labaran na Saudiya ya ce hare-haren saman wani mataki ne na dakile yunkurin da mayakan Houthi ke yi na kusantar birnin Marib da ke Al-Kasra. Su dai mayakan Houthin waɗanda ake alakantawa da ƙasar Iran na kokari ne su karɓe tsakiyar lardin Marib daga hannun gwamnatin Yemen da kasashen duniya suka amince da ita, wanda yunkuri ne na samun cikakken iko na mulkin rabin arewacin ƙasar ta Yemen. Ita dai game da dakarun da Saudiya ke jagoranta ta shiga yakin na Yemen ne a shekarar 2015 da zimmar taimakawa gwamnatin ƙasar da ke taga-taga. Masu shirya wasannin Olympics a Tokyo da hukumar da ke shirya wasannin ƙasa da ƙasa ta IOC sun ce za a hana ƙarin masu kallo zuwa gasar wacce aka ɗage a bara idan aka fara wasannin a watan Yulin bana. Sanarwar wacce aka fitar a ranar Asabar ta ce ba za a bar masu sha'awar zuwa kallon gasar 'yan ƙasashen waje ba, bayan da hukumomin da ke kula da wasannin ciki har da IOC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da shigowa zauren VOA inda muke tare da ministan kula da harkokin ƴan sanda Muhammad Maigaridin Gyadi da commissioner ƴan sanda na babban birnin tarayyan Abuja Bala Chiroma da professor Usman Muhammad. Yau zamu tashi ne a inda ministan kula da harkokin ƴan sanda ke bayanin yadda ake shiga ayarin masu neman aikin ƴan sanda. Ku biyo mu.
Na farko dai in kai applying sai kai downloading din witnesses ko kuma wakilanka waɗanda suka shaidi mutuncinka da darajarka da tarihinka. Kuma mutum uku ne ake nema, hakimin unguwarku ko limamin unguwarku ko wani babban mutum a unguwa dai wanda yake shahararre ne. Wannan duk akwai su a cikin wannan form da za ka yi abin nan downloading. Sannan idan ka kawo wa'annan mutanen za a tabbatar da cewa wannan mutanen suna nan a cikin wannan unguwar da kake. Wannan kenan. Sannan a lokacin da aka zo wajen screening mutane an riga an faɗa cewa duk wanda ke nema aikin ɗansa sai shi na da credit biyat zuwa sama, ba wai wanda bai ciyar ba bane ba ko kuma wanda bai da aiki yi bane ba. Sai ka dan tabbatar cewa kana da wannan credit guda biyar, kuma an tabbatar da cewa kana da jam. Idan baka da wannan abubuwan computer ma za ka shiga ba ta ma karɓarka. So wannan kenan. Sannan na biyu, idan aka zo wajen takaddun za a yi screening takaddu physically, kowa zai da original takaddunsa. Za a shiga layi, kuma akwai mutanen kananan hukumomi, akwai sarakuna na ƙauyuka suna nan su ka fara screening din mutum. A tabbatar da cewa daga wannan ƙauyen ka fito, daga wannan ƙaramar hukumar ka fito. A tabbatar da cewa kuma kai mai iya aikin ɗan sanda ne, mutanen hakimai na unguwarka sun amince da kai. Sannan ka fito ka shigo cikin layi masu diba takardu. Masu diba takardu abin za su diba, a tabbatar da cewa kana da waɗannan credentials da ake nema. Sannan ka wuce. Su kuma za su akwai kuma wasu can su kuma ƴan sanda za su dibi shekarunka da kimaninka abin nan naka tsayinka da sauransu kafin ka wuce gaba. Waɗannan duk ana yin su ne don a tabbatar da cewa an ɗauki ɗan sanda ingantacce wanda ka iya aikin ɗan sanda. In ka zo kai tsaye ko da gani an kai kayan wani ɗan gurmunta ko kuma kayan wani ɗan ɓangare haka za a gane cewa kila baka da balance, saboda haka ba za ka iya atisayen da ake son a yi ba. Sannan idan aka gama duk wannan za a zo kuma a yi jarabawa ta computer based test, wanda shi za mu yi yanzu bayan an tace waɗanda ba su da credential da sauransu. Za a zo a yi computer based test, nan na za a fahimci ƙwarewa da basira da hikimar yaro kafin a ɗauke shi. Duk waɗannan ana yin. Sannan akwai abin da ake ce ma federal character. Za a ba kowace ƙaramar hukuma gwargwadon kason da ya kamata a bata. Gwargwado muna ganin abin da muka tsara, kowace ƙaramar hukuma za a samu aƙalla mutum 10-11 ko 12, domin a tabbatar cewa kowace ƙaramar hukuma akwai waɗannan ƴan sandan za su shigo. So wannan kenan. Saboda haka bai yiwuwa a ɗauki mutane an danƙa musu amana tsaron mutane ko ba tare da an tace su ba. Wannan mun yi tsaye mun kawo wannan ƙa'idojin, kuma su ake bi. Tambaya ta biyu da mai maganan batun kasafin kuɗi, muna fata haka nan cewa nan zuwa gaba ya kasance kasafin kuɗin ƴan sanda ya kai kaso 40 da kake nema. Muna fata haka nan, kuma muna fata a taya mu addu'a. Amma dai ina so in tabbatar ma masu sauraren mu cewa gwamnati tana ƙoƙari a samu kuɗaɗen da za a yi gyare-gyaren da ya kamata a gyara, musamman wuraren aikin ƴan sanda, gidajensu da dai sauran wuraren da ya kamata. Wannan hukuma da aka kafa na asusun tallafi na ƴan sanda su ne za su yi waɗannan, su gyara gidajen ƴan sanda, su gyara wuraren aikin su, su sai musu kayan aiki. Wannan shine tsari wanda aka yi to da shi.
Akwai kuma batun matakan da ake ɗauka na shawo kan waɗannan da suke garkuwa da tace-tacen jama'a din nan. Yana batun cewa inda a ce ana bin kila da ya zama
tsara. To ina zaton mai magana ya manta da cewa demokuraɗiyya muke a ƙasar nan, kuma akwai sauran ƙasashen duniya masu kallon abubuwan da ake yi. Shi yasa wasu abubuwa da mutum yake lissahi ba su ake yi ba. Wannan mutane da aka kama sun kashe wasu, kaga abinda ake kotu ake kai su. Ba za a ce ƴan sanda kawai su sa su ga layi su harbe ba, domin wannan ya saba ma doka ta ƙasa ita kanta, kuma ya saba ma doka ta duniya. So kuma muna cikin wannan layi na shugabanni ko kuma ƙasashen duniya wanda suke mutunta ƴancin ɗan adam. So dole sai an binciki mutum, sai doka, sai kotu ta tabbatar da lahin mutum, sannan kotu ta ce za ta hukunta shi. Shi yasa baka cika jin cewa wai ƴan sanda sun sa mutane layi sun harbe su ba. Amma dai akan sa su layi a haɗa mutane ga lehin da sun kai, kuma a haɗa mutane cewa za a kai su kotu. To abin da ake kina a hali yanzu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum. Ni sunana Nasiru Isa, shugaban wata kungiya rayuwar mu a yau, Youth Awareness Association na Arewa ta Tsakiya. Sannan kuma ni shugaba ne na ƴan kasuwa wata kungiya mai suna Club Dealers Association of Nigeria. Sannan kuma ni dan kwallon ne ko in ce ni coach ne. Saboda kaga dan kai dade abubuwan na ya shafi harkan matasa kuma a matsayina na matashi. Amma za dan yi hakuri da ni kadan saboda ba zan yi sosai ba. Akwai maganganu da aka tabo kuma akan mu matasa. Ya zama dole ne a yi hakuri da mu mu yi magana domin mu ne manyan gobe muna so mu gaji kuma mu abin yake tabawa saboda haka a yi hakuri a dan ba mu lokaci mu yi magana saboda an tabo inda yake mana ciwo sosai ba kadan ba kuma an ce ana so a yi gyara kuma an zo a tambaye mu ya za a yi gyara kuma wani bangaren an dauko turba gyara wani bangaren kuma an dauko ana so a kai gaci to idan ba mu kawo shawarwarin mu ba da kuma inda aka dauka an dauki daidai a ci gaba ba ina ganin za a sake koma gidan shekaran jiya ba jiya ba ana magana tsaro kuma a duk duniya idan babu tsaro ba abin da zai ci gaba shugabancin ma ba zai yiwu ba ko zai yiwu jama'a so ranka dade kai magana akan maganar ana kama mutane a kai su kotu a yanke hukunci ina ganin muna da constitution na Najeriya kuma kowace kasa tana da constitution nata amma ni ban taba jin an ce yau an kama yankin nafas kotu ta yanke musu hukunci wanda na daidai da laifinsu kuma an dauki mataki akai ba domin muna gani muna kallon media waɗanda aka kama ana fira da su da yan jaridu da jami'an tsaro yan sanda da yan SAS amma sai kaje an ce kuma daga baya an zo an sake su sai kaje an sake kama su to a gaskiya ranka dade idan ba dauki matakai akan irin wannan abun ba wannan abun mai yakon ya ci gaba ya samu sauki sai dai ya ci gaba zan dawo kan mai girma commissioner na yan sanda na FCT saboda ya tabo inda yake mana ciwo domin muna yawo especially kuma dare da rana kamar magana da ya faɗa na daukar ma'aikata waɗanda za su taimaki yan sanda abu ne mai matukar muhimmanci domin ita kanta FCT din a kwanan baya ta shiga wani hali na sai dai mu ci maka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to amma an dauki mataki na waɗannan mutane na cikin jama'a wanda za su yi aiki da yan sanda suke aiki da yan sanda dan ba zan ce za a dauka ba an dauka domin ina nan gari ta kai matsayin da in ka fito yunwa ta kama ka kana dan son ka sai ko ka sai wa iyalinka kaza kana dan jin kwadayi kai da iyalinka sai ka fito yaro karami dan shekara 17 sai ya cire hukaya haka ya ce miko ko kuma ka ji an buga maka ita an yi wannan a cikin garin Abuja ba ɗaya ba biyu ba dan ina daga cikin wanda Allah ya escape ina kusan su biyar dalilin da yasa na daina fita kenan to amma wannan matakin da aka dauka a yanzu ya taimaka kwarai da gaske kuma muna bada shawarwari a ci gaba da dauka sosai da sosai bayan nan kuma dan sanda abokin kowa ne bawan Allah ya yi magana kuma magana shi ce mai muhimmanci su dai wasu daga cikin terrorists ina a cikin musiki wasu a cikin musiki tashi amma kana ji kana gani ka sani zaka fada kana tsoro saboda idan ka je ka kai wa dan sanda abokin kowa ne yaukan ya aiki ta bakin din mai gida ya koye kai da ka kawo mu taimakon aiki aikin sa shi ya kyau ya samu promotion sai a nemi a saka ka ciki ko a hada ka fada da wadanda wanda wannan matsala take faruwa wanda kai ka sani da gaskiya ne haka to amma gaskiya in ba a koye irin wadannan information ba zai dinga zuwa ba kuma idan civilian bai taimaka dan sanda ba ban da za a samu ci gaba sai wani abu da yake ci mana tuwa ƙarya kuma a Najeriya gaba daya shine rashin gaskiya da rashin aiki na kwarai ga dan sanda wanda wasu suna yi majority gaskiya amma wasu magana ta gaskiya ba sa yi kai ne zaka kawo kara kai kake da gaskiya kiri sai a danne ka sai a goyawa mu da gaskiya baya so kaga wannan shi yake kara haifar da mutum wani mutumin kirki ya zama criminal saboda ka kawo gaskiya ka kai da kai da gaskiya ka amma an cuce ka an danne ka kin so ran kai da so
ai tambayoyin na shirin uku ne ya hada da tambayar Malam Mark wato na so a fahimta cewa idan dan sanda da minista ya faɗa kuma nake so in nanata koyaushe aka ce mun yi nasara mun kama mutane abin da muke fara yi shine mu nuna ma al'umma cewa ga abin da ya faru ga nasaran da muka samu na biyu sai mu kokari mu gama bincikenmu bisa lokaci mu yi kokari mu kai mutum kotu dan mun zarge ka da laifi ba tabbatar kai mai laifi bane kotu ne za ta tabbatar da cewa kai mai laifi ko kuma za ta wanke ka daga wannan zargin saboda haka ba abun mamaki bane ka kama mutum ka kai shi kotu gobe daman shi ne a bashi beli kotu za ta iya ta bashi beli so ba wai ana kamawa ana sakewa ba na biyu shine maganar da Mark ya kawo batun rashin sirri a bada information a dan sanda mutane da yawa sun yi kuka, sun yi korafi akan wannan. Muna hoto muna gaya musu cewa idan kana da information kana shakka, kofan DPO a bude ne koyaushe. Kar ka damu da wani karamin jami'in dan sanda, ka wuce wurin DPO. Kai ni a Abuja kofar a bude ne, kace kana so ka ganni zaka zo ka ganni a cikin sirri mu ga me zamu yi ka fita abunka. To a Abuja abun da ma muka ci gaba shine muka ce to tunda abun ya zama to haka ne, mutane na korafi, sai muka yi akwatuna na shawara a wurare daban cikin Abuja. Kaga za ka yi ka rubuta komai kaga dama kawai ka je ka jefa, ba sai ka rubuta sunanka ba, ba sai ka rubuta nambanka ba, ballanta ma a ce mun danganta ka da shi. Akwai kuma layukan wayarmu da muka babbawa mutane da za a iya a kira, ba sai ka faɗi sunanka ba, ka kira ka gaya musu a control room gashi gashi information ɗin shi kenan. Saboda haka ba ma mai wannan ɗinka. To mun ga amfanin wannan akwatunan da muke, saboda haka muna ƙara akwatuna sosai a cikin Abuja don mutane su samu wurin kowane anguwa a san cewa za a iya a je kawai a jefa, ba ma kar ka rubuta nambanka, kar ka rubuta sunanka, kawai ka rubuta abin da ka gani ka jefa mana. Kullum da safe aikinmu ne mu je mu ɗauko mu tabbata cewa mun ga information ɗin da mutane suka ba mu yi aiki a kai. Sai na uku mene ya ce?
Tabbatar da adalci ga mai laifi.
Yawwa, tabbatar da adalci ga mai laifi. Na zo in tabbatar maka cewa a wayannan matakan da na gaya maka, duk rashin adalci da sauransu haka za ka kawo korafi ta wannan hanyoyin, abu ne da za mu duba. Sannan kuma duk daga kaina har zuwa kowane DPO, kana da yanci ka je ka same shi ka gaya mishi ga abin da ake ciki, ba mai matsayi kai ce sai kaza ko wani abu haka. Kana ga abin da kake ji cewa ba daidai bane, ka je ka same mu ka gaya mana. Idan daidai ne za mu fahimtar da kai mu ce maka haka doka ta tanada, idan ba daidai bane kuma akwai rashin adalci a ciki, ba mu tsoron mu ce kana da gaskiya, wanda ya kamata mu yanke hukunci kuma na dai wanda aikin mu ya tanada akan wanda ya maka rashin adalci. Nagode.
To bari mu ci ga kana so kai tarihi.
Amma tambaya dai da tashi da tarihin bayani.
To akwai na ka ko? Okay, to kusan dai commissioner yan sanda ya kokari shi amsa dubar balar tambayoyin da kai. Amma dai shawarar nika ba ka a matsayinka na matashi shine kasancewa matasa yanzu a ƙasar nan su ne suka hi kowa haƙƙi, su ne suka hi kowa stake ga lamuran da suke faruwa a ƙasar nan, domin su ne shugabanni na gobe. Yanzu kila duk wanda da nan a matsayina ɗan shekara 60 da wani abu, ba na sa ran in wuce wasu shekara 10 ko zuwa 20, Allahu a'lam. Amma dai kai da wasu irinka muna sa ran za su ci gaba da shugabanci ko kuma da dama a cikin ƙasar nan da nan zuwa shekara 50 masu zuwa. So kaga ashe matashi a yau shi ne ke kan gaba wajen ganin cewa an samu ci gaba da shugabanci na gari. So muna fata matasa za su gane irin rawar da suke da ita, irin alhakin da suke da shi na ganin cewa an kawo ci gaba a ƙasar nan, kuma ci gaba mai ma'ana, ba irin wanda zai kawo tashin hankali a ƙasa ba. Yallaɓai, ni da nake ministan 'yan sanda ban san dalilin da mai girma shugaban ƙasa ya naɗa ni a matsayin ministan 'yan sanda ba. Amma dai ina so in maka bayani watakila ya dibi takarduna na aiki ya lura da cewa tun kusan tun na fara aiki na gwamnati ni na ma'aikaci ne yana adimin ofisa har na zan fa mana sakatare, ko mafi yawan ayyuka da ni duk ayyukan tsaro ne na yi a cabinet office. Na yi anda sakatare, na yi director na careers and special services, na yi fa mana sakatare ma na tsaron, na zo ni sakataren gwamnati wanda yake ni ne sakataren gwamnatin jiha, kuma ni ne sakataren security council na jiha. Abubuwan da ni da dama wanda suke shafi hulɗa ta tsaro, hulɗa da 'yan sanda, hulɗa da sojoji, hulɗa da suwane ne, abubuwan suka shafi harkokin tsaro da harkokin gwamnati. Kuma sanadiyar wannan renonawa har na nemi takarar gwamnan jihar Sokoto, Allah bai sa lokaci yayi ba. So kaga idan mutum zai iya matan nan zai yi shugaban a jiha, gwamna a jiha, to magana tsaro kusan na 'yan sanda ne, na soja ne, na ina ne, duk abu ne wanda za a iya cewa ya san zariyarsa da abawarsa, ya san kuma yadda zai fito masa. Saboda haka da na zo nan a matsayina na minista na 'yan sanda, aiki ne wanda yake na riga na saba da yi ne tun tashi na, hulɗa da hukumomin tsaro da 'yan sanda da sauransu. Saboda haka na san zari ne da abawa tai, kuma ba abu ne sabo ba gare ni, kuma shi yasa muke yin sa a hali yanzu. Muna neman addu'arku, Allah shi mana jagora.
A nan za mu dakata a yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Grace Alheri Abdu da ta jagorance shirin da manyan bakinmu, ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja Bala Chiroma da kuma Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes a nan Abuja. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijera, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a kodayaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na Rayuwar Binni, muna tare da wani malami ne mai sana'ar saida kifi, shine babban bakon namu da zamu zanta da shi.
To malam, ko zaka gabatar da kanka?
Nana Awal Sani.
Kai mutumin wani gari ne?
Kebbi local government. Birnin Kebbi karamawa kuma Gulumbe.
To malam, gashi nan naga kaman anan kana sana'ar saida bushashen kifi ne haka ko? Yanzu wannan kifi haka wani kaman ya kai nawa? Nawa zaka siyar mu da shi?
Mun ne sai da shi kimanin 2000.
Naira 2000. Wannan shine gaskiyar sa wannan?
Eh, haka muke sayar.
To wannan fa?
Wannan mun ne sai kimanin 3000.
Naira 3000. To na kasan nan fa?
Kuma 3000 fa.
To amma yanzu a misali ina da kaman naira 1000 haka, zan iya samun kifi bushashe a nan?
Sosai kuwa.
Ko 500 ma haka?
Kwarin sosai ana samu.
To ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne?
Gaskiya ban dade ba, saboda na zo nan dai ina laboranci, yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka kai na, ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni yi tunani akai na kansu nillin sana'a kifi. Yanzu shekara ta 2 na shiga ta 3.
Ka ce to da kana sana'ar leburanci, kaman wani sana'a kenan ta leburanci?
Ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tuwa. To yau da gobe da gobe sai ni tunan cewa ni ma kamata in bude na kasuwanci, zan ci gaba ake nema. To dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi.
Menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku, jihar Kebbi, ka taho nan kake ka kama wannan sana'a?
To ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance. Ni nema ba inda ba ya kai mutum, da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi. Saboda can yi damu mu ne sana'ar ta noma, ba mu gwada kasuwanci a gida. Kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida.
To baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta, za ka fi samu ko kuma baka ganin kaman anan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka?
Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka.
Ka koma gida?
Na san koma gida, neman kudin a zauna gida. To abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Yanzu Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka hita, ba ka zauna cikin gida ka ce lallai nan za ka nemi kudi ba. Don inda Allah ya kaddata ka je ka nema, can za ka je. To shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kudi.
Ka yi karatun boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba.
Ba ka yi karatun boko ba sam-sam?
Sam-sam. Mun dai karatun arabiya, mun wance na addinin mu. Amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki.
To menene yasa ku saki?
To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. Saboda mutum nan garin nan in baka da ƙarfi sai baka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu. Sai ka dage gaskiya. To shi yasa dai kawai karatun ba mu bahi, ba mu da ƙarfin gwiwa sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai.
Ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa?
Gaskiya kifin na yanzu zai kai kimanin 60,000.
Ko kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
To ciniki sa'a ne, wani lokaci za a samu ciniki 10,000, wani lokaci 15,000, wani lokaci za mu samu har 30,000 ma in Allah ya kawo kasa. To abin sa'a ne, an taba yi wani lokaci har 50,000. To abin ba ya kauce, wani lokaci ma 5,000 ma nake, wani lokaci kai 5,000 ma ba nake. Amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura.
Don ka duba birnin Abuja, birni ne mai tsadar rayuwa, ka duba bangaren sufuri da gidajen haya. A ina kake zama ne a cikin wannan birni?
A ina ne gaskiya, a nan nake zama a Era 11. Nan nake kasuwa, ba nisa nake ga nan Mangal Plaza, in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa.
To anan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi?
Ina alfarma ce kai mai ci mu ne samu wajen kwanta sai sai mu dawo wajen kasuwancin. Wannan mai alfarma ne ga fitin gidan wanda kwana sai mu dawo nan.
To kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali?
To zuwa ita ta haya kama ta gari mun ne jiba kimanin kwana 90 wata uku haka sai mu tafi gida.
To yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi?
Lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayen mu sai da iyalan mu har mu samu taimaka ma sauran kanan mu da ita muke yi haka dai muke tagara da za.
To nagode kwarai mala.
Masha Allah.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.